Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Zuwa ga filin amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah, ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar ƙyandan biri, kuma me ke kawo ta? Mai tambaya Malam Ango, malamin makaranta Yawuri. Za kuma aji ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi, mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. To bari mu fara da tambaya kan ƙyandar biri ko monkeypox a Turance. Idan mai tambaya Malam Ango, malamin makaranta na tare da mu, ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansar da ya baka.
Jama'a assalamu alaikum. Wannan tambaya da Malam Ango, malamin makaranta Yawuri, yayi kan wannan cutar da aka gani a wayansu kasashe ta ƙyandar biri, mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a kasashen da ba a saba ganin wannan cutar ba. Ita dai wannan cuta ta ƙyandar biri, wacce ake kira a Turance monkeypox, an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin Copenhagen na ƙasar Denmark a kimanin 1959. Bayan ɓullar wannan cutar a birran da aka keɓance don bincike, ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta ƙyandar biri. Ita kwayar cutar virus din da ke kawo wannan cuta ta ƙyandar biri ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko ƴan rani, wacce take kawo cin zanzana, amma yanzu an kawo da wannan cutar a bayan ƙasa. Ba a ganin mutane dauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya. Wannan cutar ta ƙyandar biri ta fara bulla a mutane ne a ƙasar Democratic Republic of Congo, ko kuma a ce Congo Kinshasa, a kimanin 1970, inda cutar ta bulla a wani yaro dan wata 9. Bayan bullarta a Democratic Republic of Congo, a kimanin 1970 zuwa 1971, cutar ta sake bulla a kasashe kamar su Liberia, Nigeria da kuma Sierra Leone. Bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu kasashe kimanin 15 tsakanin Afirka ta Yamma da kuma Afirka ta Tsakiya. A takaice dai, wannan cutar ba sabuwa bace a duniya, amma abin da ya sa yanzu aka yi ta bayani a kanta saboda bullarta a kasashen da ba a saba ganin ta ba tun fil azal. Ita wannan cutar, kamar yadda ne bayani a baya, ta yi kama da agana ko ƴan rani, amma ba tsananin su ɗaya ba, bata kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko ƴan rani ba. Suna kamar neniya ta yanda alamomin ta ke faruwa, kamar yakan fara ne da ɗan zazzabi, sannan kuma sai kasala, ciwon kai da yawan gajiya. Idan mutum ya harbu da cutar, yakan dauki kimanin kwana 5 zuwa 21 kafin alamomin cutar ya bayyana, amma mafi akasari dai a tsakanin kwana 7 zuwa kwana 14 mutum zai iya nuna alamun wannan cutar. Kuma wani babban muhimmanci tsakaninta da ita agana ko ƴan rani shine, ita agana ba ta kawo kaluluwa, amma ita wannan cutar tana kawo kaluluwa. Bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya, bayan kaman kwana 1 zuwa 3, sai ka ga mutum kuma ya fara samun kuraje, daga nan kurajen su ci gaba da girma kuma su ɗururuwa, sannan su fashe, sai kuma su yi tabo. Bayan kaman sati 2 zuwa sati 4, za ka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba. Amma yayin da mutum yake dauke da wannan cutar, zai iya ci gaba da yaɗa ma mutane, saboda ita ana daukan ta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane, yayin da mai dauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taba wanda suke mu'amala tare, ko kuma ruwan ciwon ko mikin na kurajen da suka fito daga wannan cutar. Saboda haka irin wannan mu'amala ta kod da kod tana yada cutar tsakanin mutane. Sannan mu'amala da dabbobin da suke iya daukan wannan cuta kuma suke dauke da wannan cuta tare da su, kamar su birrai din ko kuma irin beraye da gafiya da makamantan irin wayannan kananan dabbobi, shi ma zai iya yada cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin ko kuma cin naman su ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya, mayafi da shimfiɗu. Akwai rigakafi da ake yi domin kariwa da wannan cutar idan mutum ya kamu da ita ko kafin aka tabbatar cewa yana hadarin kamuwa da ita a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi, ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba. Yanzu haka an samu bullar cutar a kasashen Turai da kuma Amurka wanda ba a saba ganin cutar a wajensu ba, wanda yake tada hankalin duniya, amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai abinda alƙalamin bincike suka nuna da bayanai na majalisar hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya nuna cewa ba hadarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta COVID-19, amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi. Kuma har yanzu alƙalima ba su tabbatar da cewa ana daukan ta ta hanyar maniyi ko kuma ruwan gaban mata ba, amma wannan ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna. Ya Allah, ta haduwa ne ta fata da fata, yasa cewa cutar take ci gaba da yaduwa. Idan mutum ya sami wani kurji da bai ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da yayi zazzabi din yayi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa, yana da kyau mutum ya kebance kanshi kuma ya je ya ga likita domin a tabbatar da cewa irin wannan cutar ce ta kendan buri ko kuma ba irin ta bace. A duk dai halin da mutum ya samu kanshi in ba shi da lafiya, yana da kyau mutane su je su duba lafiyarsu domin tabbatar da abin da ke damun su. Da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da Malam Ango, malamin makarantar.
Sai kuma ansar Malam Sani Ali, mai son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Rano da ke jihar Kano. Idan mai tambayar na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu kwanan baya wurin farfesan tarihi a Jami'ar Bayar ta Kano, Tijjani Muhammad Naniya, wanda ya ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا رنو كما يدى أكني مساني لدى تيو كانو تازو تاشاكي تكما يدى كبدا أما تنا دقى تيو مسروتو واندس كدا أسلي أتاريهم تاشن كساشن هاوسا واتو كساشن داكي سوا كساشن هاوسا بكوي كشاتو سو ببون غرولوان دا هاوسا وا سكزونا مسمم كما دا يدى masu yin hijira daga bangaren Daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen. Wato ita Rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga Daura tare da su Bagauda, kuma ita kasar Rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga Bagauda, ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya, shi ana kiransa Zamna Kogi, shi ne sunansa. Akwai Bagauda, akwai Zamna Kogi, kuma dukkansu ƴaƴayen bawo ne, shi kuma bawo shi ne ɗan bayan cinta. To a ƴaƴan bawo ɗin Rano shi ne ɗan auta, shi yasa ake kiransa autan bawo. Shi Zamna Kogi shi ne autan bawo, amma Rano gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya. Da farko ma da aka kafa ta ba sunanta Rano ba, sunan babban inda ake zaune Zamna Gaba ko Zauna Gaba, sunan garin kenan asalin inda suka zauna. Daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu, kuma ta samu sunan Rano. Saboda haka wato Rano kasa ce ta Hausawa, gari ne na Hausawa wanda ya fi shekara 1000 da kafuwa. Sannan da lokacin da aka kafa Kano, to kuma lokacin ne aka kafa Rano, domin kamar yadda na gaya ma kanin Bagauda shi ne ya kafa ta, kuma sunansa Zamna Kogi. To lokacin da Kano ta fara bunƙasa, duk da suna girmama Rano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a shahin mulki suka hadu da rana a cikin mulkin Kano daga lokacin sarki Gijima su wato wanda ya rayuwar sa karni na 13 halin dari a shekara ta 1136 zuwa 1996 na lokacin Gijima su yi mulkin sa to saboda haka a wannan lokaci shine suka mallake ran suka fi karfin ran suka shigo da ita cikin mulkin su to amma duk da haka suna girmama ran kuma suna ba ta matsayin ta ba kai musu wadan sarakuna ba duk sarkin da irin su to dan sa shine zai gaje shi to ran sai suka ji wannan albarka jotin da ita ma daga bagauta daga bawo take to ba dan an kama ta bai sa an canja sarkin ta ba sai aka bar sarkin ta aka in kuma ya mutu daga jinin sa dai ake nada haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su
to kace shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na Rano dan uwan Bagauda ne to a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardin sa yake mulki kenan misali ba wai shi Bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya nada hakimi zuwa wata kasa ko wani lardi ba
eh ba wakilta shi ba ka san abin da ake kira kaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen Hausa da farko akwai wannan kaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi kaura daga daura suka zo suka kafa amma abin da ya sa aka fi kalmata su Bagauda domin wannan kaurar ce ta kunshi mutane ne da yawa
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Sa'ad Mumuni da ke nan Amurka da Farfesan Tarihi Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano sai kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sautin Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.